أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا يمتي رانر شاهد قوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدقو دا قريه دو دا تلاتين دا بقي كمرانة تايدي دي دا عشرين دا شدقة وطن شاد ايا شكرا تدقو بيو دا بو مشاد ديرتن إلا ديا يو غام تاشد رسينا نو كينا شسعين دا هدو دا ريبا شدا شسعين دا هدو دا ريبا شدا اتكين ذي حديثي دا رسينا بيو اتكين كتاب الزكاة كينا كمريان دا اكا جي an karanta matanin shi wannan littafi da muke karantawa mai albarka na Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayh ya kawo hadisi na biyu da ya kawo a cikin wannan littafi na Az-Zakah shine hadisin Abu Sa'id Al-Khudri wanda hadisi ne muhimmi a babin zakka ya daya daga cikin ummahatul ahadith dan da shi Imam Muslim ya bude kitabuz zakka kamar yanda hadisi na farko da shi Imam Al-Bukhari ya bude kitabuz zakka hadisi da muka karanta hadisin Ibn Abbas hadisin Mu'adh an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman wannan hadisin da shi Imam Al-Bukhari ya fara kitabuz zakka shi kuma Imam Muslim da wannan hadisin ne da muka karanta da shi ya fara kitabuz zakka so da kadin da ma shi الشيخ المقدسي ياي لتافن سنيه حدا متفق عليه الشيخان ابوند مالمن نان غدا بي سوغا حدو اكاي روايه سنه حديثي كاغا حتى وجن ترتيبين سي بيس يا فارا وجن ترتيبي ده حديثن ده روايه البخاري ديد يكي دكان حديثا متفق عليه مالي حديث ابن عباس ده wannan حديثن دكانن سو متفق عليه بخاري ده مسلم سو روايته تو اما وجن shi kansa tartibin sai ya koyi da su ya fara da hadithin Ibn Abbas domin shi Bukhari ya fara kitabunsa kitabuz zakka ya biyo da shi da hadithin Abu Sa'id Al-Khudri domin shi ne hadithin da Imam Muslim ya fara kitabuz zakka da shi Abu Sa'id Al-Khudri tarjumarsa ta gabata a cikin Kitabul Mawaqit yayin da muka yi karanta hadithin حديث النبي صلى الله عليه وسلم نا لوكوتن دا ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيها يا أمبتشي وانا حديث نا لوكوتن دا كان صلى من أمبت ترجمة ساعة لوكوتن سوانا كباب بكاتر مميتا إلا كوي مميت ما أمبتشي سونانسا شيني يا سونانسا سعد ابن مالك ابن سينان أحسن سعد ابن مالك ابن سينان ana daukarsa daga cikin sirarus sahaba kananan sahabbai kuma yana daga cikin al-muktiri masu wanda suka rawaito hadisi da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi din da ya rawaito ma'ana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa fima duna khamsi awaqin ya fara alafazinka laysa fima duna khamsi awaqin sadaqa babu sadaqa ma'ana sadaka anan zakka akan abin da yake kasada ukiya guda biyar wala fi ma duna khamsi daudin sadaqa babu sadaka abin da akan abin da babu zakka akan abin da yake kasada raquma guda biyar wala fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa kuma babu zakka akan abin da yake kasada wusiki guda biyar babu kun ga ambaci jinsi guda uku na ajnas al-amwal allati fiha wato jinsi na dukiyoyin da ake fitan musu da zakka wannan hadisi ana daukar sa asali a babin zakka saboda ya bayyana miqdarun ansiba wato cewa zakka ba a sake ta ba kaidi ba ba a kowace dukiya ce mutum zai fitar da zakka ba dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin tansisi akan jinsin dukiyar da ake fitar musu da zakka kuma yayin tansisi yayin nasi akan miqdarin abinda ake fitar masa da zakka miki wato sai ba kowace ita kanta dukiyar da ake fitar mata da zakka ba kowace dukiya bace ko kadan ko me yawa a sai ta kai wani miqdari shine wanda malamai suke cewa an-nisab an-nisab shine al-haddul adna haddi wanda yake mafi karanci wanda yake sai dukiya ta kai wannan haddin ne ake fitar masa da zakka to raka kun ga wannan hadisin ya kunshi asal guda biyu a cikin kitabuz zakka bayanin jinsin dukiyoyin da ake musu fitar musu da zakka wanda yake abu na farko kenan abu na biyu bayanin nisab sai dai abu na farko bayanin jinsi wannan yana nufin su ne kadai dukiyar tunda wannan tansis ne ala ba'd afradil am yayi tansisi ne akan dukiyar da ake fitar mata da zakka ba za a dauki daga wannan hadisin cewa ba a fitar da zakka sai a cikin waɗannan guda uku ba kawai an fahimta babu dalili akan wannan dan yace akwai zakka a cikin kaza akwai zakka a cikin kaza babu zakka sai abin da ya kai kaza na kaza babu zakka sai abin da ya kai kaza na kaza wannan ya nuna babu wata dukiyar da za a iya fitar mata da zakka bai nuna haka ba amma ya nuna a cikin waɗannan ajinas sai dukiyar ta kai wannan miqdarin da aka ambata za a fitar musu da zakka an fahimta istidlali da farko abin da yasa ba zai istiqama ba saboda wato babu taqyid ko kuma babu tahsis a cikin hadisin domin waɗansu suna daukan yanzu in kace ai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard sai su ce to wannan amne dukkan abinda kuka yi tsuwuri da duk abinda aka fitar muku da shi daga kasa to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin bayanin cewa ga jinsi dan haka wannan yayi takhsisin ayar kenan saboda haka ba a bada zakka sai akan wannan sai ya ce wannan alqur'ani yayi ta'mimi ya kawo abu mai gamewa wannan hadisi kuma ya kawo takhsis to wannan kuskure ne domin wannan baya daga cikin takhsis domin abinda malamai suke cewa at-tansif ala ba'd afradil am ai nafsi akan ɗaya daga cikin am wato nafsi mai ganewa ba yana nuna hukunci yake banta da wannan bane sau da yawa ana yin kuskure anan ko malamai sukan saba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya kasa abinda ke doron kasa ga baki daya abinda zan yi taimama da shi wannan am ne ko ba am ba am ne duk abinda ke doron kasa za a yi taimama da shi sai wani hadisi yazo yace kuma an sanya turbayar da ke doron kasa mai tsarki a gari abin taimama da kuma wajen sallah to yanzu zamu ce wannan hadisin na biyu yayi takhsisin hadisi na farko ina so ku fahimci abin kun ga wato abin nan usul a wajen malaman a wajen sahabbai lokacin da suka zo bisaliga ɗabi'ar su ne to kuma zan maye muku da shi gwari-gwari da Hausa ko da Hausa za ku ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya abin da bike doron kasa abin yin tsarki wato abin yin taimama da wurin yin sallah duk abin da ke doron kasa ya hada dutse da turbaya da ma'adani da sauransu sai kuma wani hadisin ya zo ya ce an sanya turbayar da ke kasa ta zamanto abin tsarki a gare ni wannan ya nuna cewar ba a taimama sai turbaya kawai ko ku duk wani abu wanda yake ke bayan kasa za a yi taimama da shi bayan koro abin da ke sauran bayan kasa dan turbaya ba tana daga cikin abin da ke bayan kasa ba tunda tana ciki an yi tansisi ne a kanta saboda ita ce galibi ko kuma saboda muhimmancinta ita ce galibi ma shine abin da saboda haka wannan shine ku fahimci bambanci tsakanin at-tansis ala ba'd afradil am da kuma at-tahsis akwai bambanci tsakanin nafsi akan waɗansu afradil am da kuma at-tahsis da a keɓance hukunci ga wani saboda haka babu abin da ya nuna cewa an kebance hukuncin zakka da waɗannan jinsi na dukiya guda biyu sune wato azurfa da raquma da kuma me da kuma abinci abin noma kayan amfanin noma tunda yanzu ai mun san cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan hadisan yayi bayanin nisabin shanu ko yayi ni bayanin nisabin awaki to amma wannan hadisin ba faɗe su ba sai a ce kenan wannan ya nuna kan cewa da shanu da awaki ba sa cikin dukiyar da ake bayar da zakkar su ko kuma an ambaci azurfa ba ambaci dinari ba sai a ce dinari ba ya ce abin da ake bayar da zakkar sa ba a faɗa ba saboda haka hadisin ya zo yayi bayanin miqdarin nisab ne yayi tausisi akan waɗannan jinsi guda uku saboda shine galibin dukiya amma ba wai dan yace hukuncin yake banta da su ba amma hukunci na biyu na cewa miqdarin nisabi na waɗannan dukiyoyi shine abinda ambaton su yazo a cikin wannan hadisin wannan ya nuna cewar abinda yake bai kai su ba babu zakka akan sa tunda ya kore wajibcin zakka akan abinda bai kai wannan ba to wannan kenan saboda haka hadis din asali ne kuma yanda na ambata a cikin wannan babi na zakka to duk da yake asali ne wata kila mutum zai iya cewa to yaya hadis din yake asali a cikin abu wanda yake bukatar ta game wa kowa amma ya zama to Abu Sa'id ne kawai ya ruwaito shi hadis din ba Abu Sa'id al-Khudri ne kawai ya ruwaito shi ba Jabir ibn Abdullah ma ya ruwaito shi amma yana cikin Muslim baya cikin Bukhari sai yana daga cikin riwayar Abu Zubair an Jabir a cikin masu karatu a lokacin da muke karatu wanda suke zuwa karatu mu na Muslim sun san iskalin da ke cikin isnadin Abu Zubair an Jabir Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus riwayar sa daga Jabir a duk riwayar yana daga cikin masu tadlisi mai tsanani wanda malaman hadith ba sa karban riwayar sa sai idan ya ce sami'tu ko haddathani illa riwayar Layth ibn Sa'ad daga gare shi to kuma wannan hadith din ba riwayar Layth ibn Sa'ad bane saboda haka kaga ya zo riwayar Zaid ibn Abi Unais ne saboda haka kuma ya zo da cewa Abu Zubair cewa yi an Jabir bai ce haddathani Jabir ba bai ce sami'tu Jabir ba saboda haka akwai illar cewar ta yu bai ji hadith din daga Jabir ba to amma wannan illar tana tasiri akan ingancin isnadin ko bata tasiri wannan illar bata da tafsir domin Imam Muslim ya kawo hadisin a matsayin shahid mai shaida ga hadisin Abu Sa'id asali ababin hadisin Abu Sa'id ne wanda hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne mashhur mutane uku suka ruwaito daga wajensa da Yahya ibn Umara da Muhammad ibn Yahya ibn Habban da kuma Abbad ibn Tamim waɗannan su ne suka shahara da riwayar hadith din daga Abu Sa'id al-Khudri kuma kowanne daga cikin su mutane tuli sun ruwaito hadith din daga wajensa akwai waɗansu da suka ruwaito hadith din amma riwayar su bata inganta ba kamar Abu al-Bakhtari Sa'id ibn Fayrus shi ma ya ruwaito daga Imam Muslim amma shi afwan daga Abu Sa'id al-Khudri saboda haka hadith ne mashhur haka an ruwaito daga hadithin Abdullah ibn Umar sai dai hadithin Abdullah ibn Umar sahihi ba marfu'i ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ruwaito ne daga cikin abinda sayyidina Umar yayi bayani na kan cewa ga nisabin zakka saboda haka kaga kenan hadith ne wanda yake abinda ke cikin sa bayan ma Abu Sa'id ba wai Abu Sa'id ne kawai ya kade ta da ruwaito shi ba bal hatta khulafa'ur rashidun sun yi aiki da madmunin sa wanda ya nuna kan cewa hadith ne sananne dan haka za a iya ruwaito hadith a cikin matsala daga cikin usul ta addini ya zama to sahabi ɗaya ne ma ya kade ta da riwayar sa wannan ba zai suka akan ingancin hadith din ba kuma ba zai zama to cewa ta yaya za a yi muhimmin abu kamar wannan a ce ba wanda zai ruwaito shi sai mutum ɗaya babu suka a cikin wannan riwayar a manhajin ahlul hadith kuma wannan shine as-sahih wajen usuliyin akan su jumhur suke sabanin hanafiya da suke cewa hadith idan yazo a cikin abinda mata ummu bihil balwa wanda kowa yana bukatar sa to ba za a karbi riwayar mutum daya ba kamar yanda suka yi raddin hadithin Busra bint Safwan wajen warwarewar alwala daga mutum daga namiji ya taba al'aurarsa suka ce abinda zai warware alwara alwala kuma yana bukatar sanin sa sai a zai a ce sai mace ce za ta ruwaito dai amma ba abinda bai shafe ta ba suka ce abin bai shafe ta ba ya akai maza ba su ruwaito wannan hadisin ba bayan kuma kowa yana bukatar ya san shi dan ya aiki da shi to da aka kai raddin hadisin to amma sauran malamai ba su yarda da wannan kaida ta su ba domin za a iya samun abu wanda yake asali ne daga cikin asalin addini wanda kowa yana da bukatar sanin sa amma ya zama to mutum daya ya kaita da riwayar sa za a iya samun wannan balantana kuma wannan hadith din Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda muka ce bai kaita da riwayar sa ba kuma wannan hadith din ya nuna mana cewar ya nuna mana muhimmancin sunna wajen bayanin alqur'ani dan ba yadda za a yi ka san yadda zaka bada zakka da wace dukiyar zaka ba man zakka da wani miqdari ne zaka fitar na zakkar in ba da bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai yi bayanin nisabi a cikin alqur'ani ba ko Allah ya bayanin nisabi a cikin alqur'ani ya ce ga miqdarin raquma sai sun kai kaza kudi sai ya kai kaza amfanin gona sai ya kai kaza za a fitar masa da zakka Allah ya bayanin haka bai bayani ba saboda haka idan da babu bayani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya zakai da alqur'ani sai dai san rai kace ga abin da ka fahimta dan haka waɗanda suke ce da alqur'ani kadai za su yi aiki ba za su yi aiki da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba za su ba sa aiki da alqur'ani ba sa aikin da alqur'ani dan ba zai yi ka aiki da alqur'ani ba haka Allah ya ce ka ba da zakka ta ya zai ka ba da zakka baka san me zakai ba ba zakkar ka ba baka san kuma wani miqdari ne zaka fitar masa da zakka din ba to sai mu je kuma zuwa ga al-alfaz da suka zo a cikin wannan hadith din domin akwai lafuzza guda uku da suke da muhimmanci suna daga cikin al-maqadirus shar'iyya wato abubuwan awo a cikin shari'a sun abubuwan awo jinsin awo jinsi guda hudu ne da nauyi da yawa da adadi da tsawo ko akwai na hudu akwai na biyar nauyi wanda zaka daura a skeli yawa wanda zaka auna da kwanon awa ko adadi wanda zaka yi da kirge 1 2 3 4 sannan tsawo wanda zaka yi da hannu zira'i ko da tape ko su lokacin ba su da tape sai dai su amfani da shibir da dira da ba da barid da sauran to haka to anan an ambaci daga cikin maqadirus shari'a na farko an ambaci al-awaqi laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa awaqi haka riwaya ta zo awaqin awaqin ana ce ta zo kuma da awaqi bilya ta zo bilya bitakhfif ta zo kuma da awaqi bilya wat tashdid da shadda dukkanin su wato jami'i ne na uqiya ko uqiya wanda asalin ma'anarta shine 40 dirham dirhami guda 40 dirhami guda 40 shine uqiya fassara ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim tace sadakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mafi yawan matansa 12 uqiya wa nashan 12 uqiya wa nashan uqiya 12 da rabin uqiya 500 dirham tafassara 500 dirham Aisha ta iya lissafi ba sai ta gaya maka cewa uqiya ɗaya daidai a yake da 40 ba sai ta yi maka sau ta ce wa uqiya 12 da rabi wato dirhami 500 to mu yanzu sai mutum ya ɗauko calculator sannan ya ce zai yi to mu ka ɗauko calculator za ka gani ka raba 500 ka raba shi da 12 da rabi zai baka 40 kaga uqiya 40 uqiya 12 sau 40 12 sau 40 nawa kenan 12 sau 40 dari hudun samanin eh ko to rabin ukiya idan rabinta 20 dari hudun samanin ka kara da 20 500 kaje ni saboda haka ukiya 40 kenan ukiya daya 40 kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace khamsu awaqin an ce khamsu awaqin saboda khamsu dinnan adadi ne na al-muannath domin al-muannath min 3 ila 10 ha ana tawaji da lafzin mudhakkar ko me ibnu malik yace ha 3 bitta'i qul lil 10 fi addi ma ahaduhu mudhakkara 3 bil bitta'i qul lil 10 fi addi ma ahaduhu mudhakkara fi ddi me yace ne kashi daya baitin da biyu na al muannath din wato idan zakai kirgen 3 zuwa 10 a lugar larabci kirgen namiji to kace 3 bitta'i ko har zuwa 10 kace 3 rijali 4 rijali har kace 10 rijali kaga rijal ai ba mazaje bane amma in zaka kirga su sunan adadin su sai ya koma sunan mata kace 3 amma wajen mata su kuma sai kai biddi akasin saboda kace kace 3 nisa kace 3 banati kace 10 banati to nan ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace 5 awaqin saboda uqiya mace ce sai yace 5 bai ce 5 ba uqiya to wannan ya nuna mana kenan uqiya daya mun ce uqiya daya dirhami 40 ko to uqiya 5 dirhami nawa kenan 200 to wannan shine nisabi nisabin al-fidda shine 5 awaqi uqiya 5 wato dirhami 200 dirhami 200 lissafin yazo da ambaton dirhami saboda shine galibin wato kudin da ake amfani da shi domin ana amfani da kudi nau'i biyu a lokacin nan tun jahiliya har zuwa musulunci bugun kudi ba na daular musulunci bane amma suna amfani da shi dan haka ba a ce amfani da kudi sai na daular musulunci kawai za a yi ba in mutum ya amfani da wani kudi ba na daular musulunci ba bai halatta kuma a cikin kudaden nasu suna bugawa da hotunan sarakunan su amma duk da haka suna sawa a aljihu saboda haka wanda suke cewa ai yanzu naira akwai hotunan mutane dan haka mutum zai yi sallah da hoto a cikin aljihun sa yayi sallah da gunki a cikin aljihun sa saboda haka sallar sa gata nan akwai masu fadan haka to wannan yana daga cikin wato tatannu'i a cikin addini wuce gora da ido a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an rinka amfani da wayannan siyasar nau'i biyu ne ake amfani da su darahim kudin farisa wanda suke na azurfani daular farisa take buga su sannan da dinar kudin rum wanda daular rum take bugawa suna ce masa dinar suna ce masa mithqal amma abin da yafi yawa ake amfani da shi dirhami ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi nisabin bidirham to shi dirhami dinnan miqdarin sa na nauyi malamai sun auna shi da cewa miqdarin dirhami shine 50 habbatu sha'ir wa khumsa habba kwayar sha'ir kwayar alkama guda 50 wadda take tsakatsaki ba kumburarra sosai ba kuma siririya wadda ta karareye ba tsakatsakin kwayar alkamar sha'ir guda 50 da kashi 2/5 na kwaya daya kun ga malamai yanda suka yi wannan hidima ta ilimi ko 50 habbati sha'ir wa khumsa habba to sai malaman zamanin nan su kuma sai suka ƙara suka tafi suka ce to idan muka mayar da shi da ma'aunin mu su a can da
ba su da awo wanda yake mai wanda yake na kananan mai kananan ma'auni muku yanzu muna da gram muna da kilogram muna da ton to mafi kankancan da ake yi shine gram ko to sai aka ce in muka mayar da wannan miqdarin a dirham nawa zai zamanto to shine a dirham suka ce dirhami biyu da dugo hudu da dugo 475 dirhami biyu da dugo hudu da 75 saboda haka idan ka taura dirhami 200 sai zamanto nauyin sa shine 595 na gram wannan shine nisabin shine nisabin azurfa dirhami 595 shine nisabin a nauyi dirhami 200 da yake da 595 kuma wannan ta ake malamai suka kai ya zuwa gare shi saboda shi kansa dirhamin a da yana da bugu daban-daban akwai wanda yake daidai miqdarin sa 8 dawani na wuraren da kasashen da suke kusa da Sham kenan wanda suke cewa at-Tabari ad-dirham at-Tabari sannan kuma akwai ad-dirham al-Baghli wanda zaka ji malaman fiqh suna fadan sa miqdaru dirham al-Baghli min ad-dam idan wato idan miqdarin sisi al-Baghli wani lokaci mutane suna dauka al-baghli abinda ake nufi na al-fadari irin tabar nan dake cikin al-fadari haka suka ce ba shine asalin ma'anar sa ba asalin ma'anar sa wani sarki ne na farisa da ake ce masa ra'su baghl kansa kamar kan al-fadari shine ya buga wannan sisin shine ake ce masa ad-dirhamul baghli amma ba wai wannan tabar ne da yake kafar al-fadari ba ba abinda ake nufi ba kenan yadda zaka ji hatta a wadansu shuruhu dan abin da suke faɗa kenan ad-dirhamul baghli amma asalin ma'anar sa ad-dirhamul baghli shine wanda yake miqdarin sa 4 dawaniq dina guda hudu to sai aka dauki na musulunci aka ce tsakatsaki 6 dawaniq kun aka hada su to a miqdarin shari'a ana amfani da dirhami na musulunci amma ba a fara buga dirhamin musulunci ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ولا أزمن خلفاء الراشدين ولا أزمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سألوك شن عبد الملك بن مروان شين يفار بغا الدينار الإسلامي أكربو تسونا الله أجكي من وقع أسنى هوتنا سراقنا شين الدينار الإسلامي أنا شين مثلا الدينار المرواني تشيكم من إدار انسا نو ينسا daidai yake da wato 24 qirab wal qirab qirabi guda daya nauyin wato kwaya hudu ta sha'ir kwaya ta alkama sha'ir guda hudu shine nauyin al qirab to kaga qirabi guda 24 sai zamanto nauyin dinar shine wato 72 habba kwayar sha'ir guda 72 kwayar sha'ir guda 72 shi ma da aka zo aka yi lissafin sa zuwa gram a wannan zamani sai ya tashi gram 4.25 shine dinari guda 1 dinari guda 20 sai ya zamanto gram 85 shine nisab zamu zo akan batun nisabul zahab amma wannan abin da ta kawo saboda muna maqadir ne to mun gama da nauqiya ko sai mu koma na walaysa fi ma kham duna khamsi dawdin sadaqa az-zawd az-zawd abinda ake nufi da az-zawd jama'ar raqu wato taron raquma ismu jam'in ne la wahida lahu min lafzihi babu lafzi guda ɗaya nasa kamar nas ne kamar qaum kamar nafar kamar rahab kamar nisa sunan taron mata ne kaga guda daya ana ce mata imra'a kaga ba daga nisa aka dauko shi ba ismu jam' ne sabanin kamar bakar da bakara ko bakar taron shanu guda daya bakara ko to haka a ce qaum kaga taron mutane maza da mata babu lafwa guda ɗaya na lafazin sa ko nafar salasatu nafar shi wannan taron maza ne guda ɗayan su rajul ba za a ce nafar wato me za a ce ne shi kansa bufran din ne ko a ce wahid nafar kamar inda yan Pakistan suke faɗa yanzu wahid nafar da suke faɗa wannan ba larabci bane to haka zaud zaud sunan taron raƙuma ne ba a cewa guda ɗaya ga lafazin sa kuma ya hada raƙuma din maza da mata asalin kalmar ishtiqaqin ta daga zada ne idan dafa ana wato wato mutumin da shine abin da idan mutum ya ije in ka ije wani abu ana ganin mutumin da yake da wannan da yake da adadi na raƙuma to ya ije ma kansa bukata da talauci to dan kana da raƙumi zaka iya haya da shi zaka sha nonan sa zaka iya cin cikui daga gare shi zaka iya daukan kaya zaka iya noma da shi abubuwa da dama zaka yi da shi to shi yasa aka ce wanda yake da guda uku yana da zaud abinda zai ije masa talauci kusan larabawa haka ce duk suna zaka ga na larabci in ka koma istiqaqin sa zaka ga akwai hikima a cikin sa to shine daga uku zuwa goma azaud shine daga raquma uku zuwa raquma goma in ya fice goma ba a ce musu zaud in ya kai kasa da uku ba a ce musu zaud to annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu zakka a cikin abin da yake koma bayan raquma guda biyar to sai lafazi na karshe kuma shine al laysa fi ma duna khamsati aw suqin aw suq jam'i ne na whisk ko wask al whisk da wask wal ashhar al wask bil fath amma an ruwaito shi bil kasr kuma riwayar ta zo da khamsatu aw suqin da khamsatu aw saqin aw suqin jam'u qillani na wask aqul jam'u qillani na wask tun daga shi guda biyar kawai aka ce wa awsaq kuwa jam'i ne na whisk bil kasri kamar yadda aka ce himl wa ahmal asalin ma'anar wask an dauko shi ne daga aljam'i taro abinda aka tara wal layli wa ma wasaq da dare da abinda ya tara a cikin sa to asalin ma'anar wask wato shine kamiya abu mai yawa da aka tattara shi zaman totali asalin ma'anar sa shine mangala guda daya mangala daya da ake dorawa akan raguni mangalan da ake dorawa akan raguni to amma bayanin miqdarin ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin shi Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Jabir da kuma hadisin Aisha dukkanin su suka fassara ma'anar al-wasq inna daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-wasq 60 sa'a shi wasq sa'i 60 ne shi sa'i shine mudu guda hudu asalin maqadirus shari'a guda wato maqadirus shari'a da ambaton su yazo wanda aka rataye hukunci da su akwai almud akwai asfa almud shine miqdarin mafi karancin ruwan da ake alwala da shi ko kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u bilmud wa yaghsilu bisaa ila khamsati amdad to kaga aka ambaci mudu daya shine miqdarin yawan ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala da shi kofi ne mudu an san mudu nabi da ake sayarwa a gefen hanya kofi ne aka kamar dan kofi an ce miqdarin sa shine miqdarin abinda hannun matsakaici in aka bude aka cika shi da kwaya zai iya da hatsi zai iya cika wato ma'auni da shi zai iya cika kwanan awo da shi to guda hudun sa shine sa'i daya sa'i kuma guda ukun sa shine al-faraq al-faraq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Ka'ab ibn Ujra تصدق بفرق على ستة مساكين كي صدق ده فرق قد ايه اكم مسكينه قد شده ده جنم علمي سوك اوكا چه وامين كفارة تا فدية الاذى اذا متن يكري قائدة ده كتن قائدو دين احرامي idan zai yi kafara ciyar da miskinai shida to kowanne miskini zai bashi mudu biyu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sadaka da farq shine sa'i uku ga miskinai guda shida sa'i uku mudu nawa kenan sa'i uku sha biyu uku sau hudu ko tunda kowanne sa'i mudu hudu ne saboda sa'i uku ya zama to mudu goma sha biyu kenan to mudu goma sha biyu in ka raba shi akan miskinai shida kowa mudu nawa zai samu mudu biyu to daga nan ne malamai suka dauka cewa fidyatul adha idan mutum ya kare ka'idar ihrami ko yayi aski yana cikin ihrami ko ya sa wando ko bai sanya kaya ba na ihrami yayi harama a cikin kayansa bai cire ya sanya kayan ihrami ba bai cire ya sanya zani da mayafi ba ya aikata abin da yake ba a yin sa a cikin ihrami to kan sai da zabi guda uku fidyatul adha ومن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك زي بعد فديه daga azumin shi ne azumin kwana uku او صيام من صيام او صدقه ko yi sadaka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wannan hadisin na Ka'ab ibn Ujra kai sadaka da farq salatatu asu in kenan au nusuk ko kuma kai yanka mutum zai iya zabi to sai ya ciyar da miskinai ya ba su a mudu ko miskine shi da kowa mudu biyu amma yanzu shi abinda muka yi wa mutane fatwa da shi shine mutum ya je sai shinkafa kaza guda shi da ya raba wa mutane in yayi haka domin bisa fatwar sahabbai domin da aka ce a ciyar da miskini in ka ciyar da mutum abincin da zai ishe shi tashi daya wannan ya wadatar ka san ko an ka hada mutum shinkafa kaza irin na Saudiya din nan ka bashi in ya ci wannan ya je ya sha ruwan zamzam shikenan ko kuma in ko masu hannu da shuni a ce a sai irin kazan nan ta albek yauwa mai dan biredin nan a ce to kun ga wani alfara yana hukunci yana yana rataya da shi sai kuma alwask shine 60 sa'a sa'i 60 to khamsatu awsukin sa'i nawa kenan sa'i 300 to wannan shine misali na amfanin gona sa'i daya miqdarin sa a cikin kwanan awo shine kwanon da muke cewa na bogaji anan kasar nan Najeriya muke cewa na bogaji katon kwano ne ba wai bai kai kwarya ba fa haka ba kwanan awo ne amma yafi yawa yawan kwanan awon da ake amfani da shi na gwamnati ne lokacin hukumar shari'a ta farko hukumar shari'a ta farko karkashin shugabancin Malam Aminuddin Allah ya ji kansa Allah ya haska kabarin sa lokacin da suka kada kaddamar da shari'a a lokacin hukumar lokacin mulkin hukumar Kwankwaso na farko lokacin da aka kaddamar wannan kwanin shine sa'i dan saboda dukkan kwanukan da aka yi din lokacin muna hukumar shari'a mun zo mun gwada naji har cikin loko inda ake sassaka sa'i na wajen wanda suka gado yadda ake miqdarin yake daga wajen kakkiyayen su da kakannin su sa'in mutanen Madina muje na siyo wannan wani kafin wadansu kafin toshi ne da su ma kowanne su ya gada daga wajen malamin sa ko uban sa suka muka siyo wani tsohon kwano na katako sannan muka zo muka auna da kwanukan da ake da su da a kasuwannin mu da aka kawo gaske da ake da su dan akwai su da dama a hukumar shari'a kwanan da ya dace da sa'i shine kwanan na bogaji shine kuma kwanan da aka kaddamar kwanan awo a kasuwannin kasan nan a lokacin mulkin sarkin Kano Abdullahi Bayero wanda ya nuna wato wannan sarkin ya daga cikin kokari da yayi sosai wajen asasa abubuwa akan musulunci kafin shi gina SAS ya kafa judicial to daga cikin abin da yayi ya kaddamar da kwano da ya dace da shari'a shine as-sa sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sa'in nan na annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi sabani akan sa tun zamanin tun farko saboda sa'i din sun ce ma'aunin sa shin mudu biyar ne da thuluthi shi wanda suke ce ma al-hijazi bil ritl al-hijazi ko ka bil baghdadi wanda suke ce ma al-hajjaji su Abu Hanifa sun tafi akan cewar nasu sa'in shine ridli guda takwas yafi sa'in Annabi sallallahu alaihi wasallam girma yafi sa'in Annabi sallallahu alaihi wasallam girma amma daga cikin almajiransa Abu Yusuf yayin da ya zo Madina yazo yana alƙalin yana babban alƙalai a hukumar Banul Abbas lokacin Harun ar-Rashid yazo yake challenge din Imam Malik akan cewa ya saba masauran malamai shi da malamansa ɗan Madina sun saba ma abinda malamai suke akai domin gashi nan sun ce sa'i ga miqdarin sa sai Imam Malik ya kira mutane ya ce ku zo kawo mu sa'i da kake awo da shi a gida yazo da shi wannan mai kawo yace ina ka wannan sa'in fa daga ina yake ce wannan sa'in na gaje shi daga wajen babana shi kuma ya gaje shi daga wajen babansa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya faɗa haka Abu Yusuf sai ya watsar da magana Abu Hanifa ya dawo maganar Malik to wannan shine al'amalun naqli amalu ahli al-Madina aikin mutanen Madina akwai wanda yake naqli baka buƙatar isnadi amma tabbas ne ka san haka yake zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin wayannan maqadir akwai rigima mutum ya ce gashi wannan tun lokacin ka tun daga wajen babana yake shi ko babana daga wajen kakana kakannin nawa kuma sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wato wannan sai shi yake amfani da shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rigima akan wannan akwai rigima to shi yasa Abu Yusuf ya watsar da magana Abu Hanifa ya dawo akan maganar afwan ya bar maganar Abu Hanifa bai dace a ce ya watsar ba ya bar maganar Imam Abu Hanifa ya dawo maganar Imam Malik akan wannan al-miqdar to miqdarun sa'i da shine hukuncin shari'a ya rataye da shi yake auna ma'aunin zakka dan haka yayin da za a yi awon zakka kada ka je ka ce zaka yi awo da kwanan da hukumar shari'a ta kaddama ko kuma kwanan da ake amfani da shi a dawano in ma ka je ma wannan kwano zaka yi amfani da shi a dawano kwanukan iri-iri kwano na bogaji shi zaka nema shine guda 300 sa yake nisabin zakka kuma shine wanda in zaka bada zakkar fitr da kai zakatul fitr zaka fitar ma da kowa a gidanka kwano daya wannan kwanan na bogaji in ka sai irin sa'i na bakin hanya tunda miqdar ne tunda dan sabanin yasir ne babu laifi amma in mutum yana son jikka ya je nemi wannan kwanan don saboda makera su aka kai masu ka rinka yin sa kuma har yanzu suna yin kamar tamkarsa ana sayar da shi kwanan sha na gida bai kai sa'i ba kwanan sha na gida bai kai sa'i ba sa'i ya fi shi girma ai kwanan na bogaji na eto in ka cika shi ka ƙara rabi tabbas ka wuce kayi sa'i wa ziyada in baka samu wannan ba zaka iya yin haka tunda ba ai miqdarin ba cewa akai sai kayi shi bil habba ba bil dabt ba ko kadan shi tunda kaga malamai suka ce miqdarin mudu shine haka ka san ko zaka ce za ai haka ai babu zancen cewa daidai wa daida na'am wannan guda hudu din na titi da suke sayarwa baya yi ko ba kun gani shi yasa din kada mutun ya dogara da su gaskiya dama yan Pakistan ne suke yi ba yan Madina ba ba wai suka ne ga yan Pakistan ba tawabi na'am to sai daga cikin za mu koma yanzu zuwa cikin kuma al-masailul fiqhiyya da suka zo bayan mun yi maqadir din sai dai lokaci ya kure ko to na'am na farko dangane da jinsi da farko na dukiya shine jinsin kudi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakka akan zinari akan azurfa idan mutum ya saka in azurfan mutum ta kai miqdarin 200 amma babu hadisi da ya farlanta akan zinari tare da ijma'in malamai kan cewar in mutum yana da dukiyar zinari ita ma zai fitar mata da zakka ijma'i ne na malamai cewa zinari za a fitar masa da zakka amma nawa ne miqdarin nisabin sa to shi ma babu hadisi marfu'i sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam gayan abin da ake da shi riwaya daga Ali ibn Abi Talib cewa miqdarin nisabin zakkar zinari zinariya 20 mithqalan dirha wato dinari 20 dinari 20 amma Malik radiyallahu rahmatullahi alayhi a cikin muwatta ya kawo amal ahlul madina da sigar nafs da sigar sunna wanda yana daga cikin abubuwan da suke a wajen Malik yafi karfin al'amr Malik yakan ce al'amru alladhi la ikhtilaf alaykan ce al'amru indana al'amru alladhi la ikhtilaf fihi ilmana indana الأمر الذي وجدت أهل العلم ببلدنا والذي لا اختلاف فيه عندنا ذيتي السنة عندنا ذيتي السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ذيتي السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والتي وجدت عليها أهل العلم ببلدنا تودنا نصوصا كون نسيان مدلول أو جمالك كون نسيان مدلول كمينا بكاتن دراسة akwai wani bawan Allah mutumin America musulmi ne amma bature ne dan America yayi yayi risalarsa ta doktora a jami'ar Michigan akan waɗannan alfaz akan su yayi PhD dinsa the concept of amal fi maliki legal theory the concept of amal fi maliki legal theory haka ya rubuta shi wato al-amal fi usul madhhab malik ya bi waɗannan alfaz din amma bai dirasa su gabaki ɗaya ba amma ya kawo kowanne bisa abubuwan da ya dirasa dan ya nuna ga ma'anarsu to Malik ya ce as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana sunna wadda take babu sabani a wajenmu a cikinta shine babu zakka akan la zakata fi dhahab hatta yabluga 20 mithqalan babu zakka a dinari har sai ya kai mithqal 20 والمثقال أبونا كن مثقال من أم بتشيني الدينار وأن شيني مكتشيني 24 قراريط وأن يكي نو ينسى شيني 20 مثقال إيشي نو ينسى وتو غرام 80 دبير تو أديسا وأن باب وأن يثابا إلا أبونا أكرويتو دعا ابن شهاب الزهري shi yana cewa sai ya kai 40 dinar sanan za bisabin sa zai kai to shi kuma ibnu abdul bar yayi taujihin maganar zuhri ba wai yana nufin cewar ba 20 dinar ba yana nufin kan cewa wajen mi idarin saboda shi kansa da addananir wato mi idaru changes su da azurfa yana shan babban akwai wanda changes sa da azurfa dinari daya daidai yake da dirhami 10 to wannan shine kaga in kace dinari 20 daidai yake da dirhami nawa 200 kenan ko to tunda dirhami 200 shine nisabi bin nas sai ya zamanto bil qiyas dinari 20 shine nisabi to akwai wani canjin da zai iya zuwa ya zamanto dinari 1 daidai yake da dirhami 5 to kaga in dirhami 5 ne kaga sai ya kai dinari 40 sannan zai kai nisabi domin shine zai zamanto mai idaran dirhami 200 to haka suka tujuhin maganar al-Imam az-Zuhri amma Hasan al-Basri shi kam akan haka ya tafi cewa dinari sai ya kai 20 mithqalan 40 mithqalan sana za a fita masa da zakka to al-ala ayi hal ijma'i akan dinari dinnan babu nasi akan ijma'i saboda sabanin Hasan al-Basri da kuma wannan ihtimalin na sabanin Ibn Shihab az-Zuhri ko babu hikaya ta ijma'i in banda abinda Imam Malik ya ruwaito wanda yake shi kuma ijma'un ahlul madina ne yana daga cikin alfaz na ijma'in ahlul madina shi ko ijma'in ahlul madina hujja ne a wajen Malik ba hujja bane a wajen sauran malamai domin ijma'in da yake hujja shine ijma'in da dukkan al'umma suka yi haɗu a kansa domin shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tajtami'u ummati ala dalala al'ummata ba za su haɗu akan bata ba bai ce ahlul madina ba za su haɗu akan bata ba amma a wajen Malik ijma'in ahlul madina sunna ne a hujja ne kamar wannan lafazin da ya kawo to kuma haka yake wajen jamaahirin malamai domin shine mazhabar Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Hanifa cewa idan dinari ya kai dirhami 20 dinari 20 nauyin gram 85 za a fitar masa da zakka to idan mutum yana da dinare yana da dinariya da azurfa da kudin dinare da kudin azurfa kowannen su bai kai nisabi ba kamar alal misali yana da kudi na azurfa dirhami 100 yana da kudi na dinariya dinar goma. In aka hada, za su zamanto ga dinari goma ga dirhami ɗari. A miƙidarin su za su zamanto miƙidarin dirhami ɗari ko miƙidarin dinari ashirin. Dirhami ɗari biyu ko miƙidarin dinari ashirin ko? Ko ba haka ba? Haka ne ko ba haka ba, kuna tare da ni? A waɗansu sun yi shiru. Dirhami ɗari ba shi ne rabin nisabi ba? Rabin nisabin azurfa? To, idan muka ce nisabin zinariya shi ne dinari ashirin. Kana da dirhami, kana da dinari goma, ba shi ne rabin nisabi ba? To, ga rabin nisabi na azurfa, ga rabin nisabi na zinariya, an samu cikakken nisabi ko ba a samu ba? An samu cikakken nisabi. To, jumhurin malamai suka ce za a hada. Za a hada, a fitan musu da zakka. Wannan shi ne mazhabar Malik da malaman Madina. Kuma hadawar bil adad ba bil qima ba. Kuma kimar da ake dubawa shine kimar da take tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dinari daya daidai yake da dirhami goma. Ko da canjin a wannan a zamanin da ake ya sha bambam. Wannan abin da kaida za'i. Ta nauyin. Sauran malamai sun yi sabani. Suka ce babu bam. Babu hada dukiya da dukiya. Kowanne iyakai nisabinsa sai a fitar masa da zakka. Saboda haka su a wajensu, idan mutum yana da rabin nisabi na wannan kudin, ba zai hada su zamanto ya bada zakka ba. Wannan kaulin yana da rauni, saboda jinsin waɗannan kudade an wajabta musu da zakka, saboda su ne ainihin kudi waɗanda suke abinda ake cema wato kudi wanda yake boyayye. Al'ain kudi wanda yake a boye ba a bayyana shi, ba a ganin sa, domin dukiya akwai wanda take a bayyane, shine kamar garken shanu, garken awaki, ba za ka iya boye su ba. Akwai duki wanda daga cikin dukiya wanda take a bayyane, amfanin gona, in aka yi girbi ga gonar ka nan ba za ka iya boye shi ba. Amma kudi da za ka boye shi a kai hada ka binne, ko kuma ka boye shi a cikin aljihu, ko kuma ai kai damara ka boye su, za ka iya boye su ko ba za a iya bayyana ba? Ba su iya bayyana ba. To, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi jinsi ɗaya, don haka duk sauran ma sun zamanto jinsi, kuma sun zama a su akan kansu sun zamanto jinsi guda ɗaya. Saboda haka zinare da azurfa duk jinsi guda ɗaya ne, za su ɗauki hukunci ɗaya. Don haka za a haɗa su wajen zakka. To, sai yanzu a zamanin nan namu, yanzu babu mutane ba sa amfani da zinariya da azurfa, sai kuɗi na takarda. Su kuɗi na takarda ɗin nan za a fita musu da zakka ko ba za a fita musu da zakka ba? Za a fita musu da zakka, domin su ne a hukuncin zinariya da azurfa. Domin zinariya da azurfa an ba su hukunce a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yanzu wannan kuɗaɗe suna ɗaukar hukuncinsu. Babba daga cikin wannan shine ghalabatu thamaniya, kanshi su ne farashin abubuwa, su ne galibin farashin abubuwa, da su ake saye da sayarwa. To, yanzu kuma kuɗaɗen nan na takarda da su ake saye da sayarwa, saboda haka wannan ya isa ya sanya su a ilhaƙin kuɗin takarda da zinariya da azurfa. Kuma wannan shine ƙararrun taron malamai na duniya, majma' al-fiqh al-islami, wanda kafin su malaman hay'at kibar al-ulama na Saudiya da suka yi bahasin wannan matsalar, bahasi mai zurfi kusan shekara wajen kusan 42 da suka wuce, abinda suka kai zuwa gare shi kenan. Sun duba duk ra'ayoyin da malamai suka kawo waɗanda suke faɗa, suka kai ya zuwa ga kan cewa waɗannan dukiyoyi jinsi ne na dukiya a ƙashin kansu, wanda zakka tana wajaba a kansu, kuma za su zamanto asalin dukiyar cinikin salami. Sannan riba tana shiga cikinsu, in aka yi cinikin jinsi da jinsi, riba al-fadl tana shiga. Sannan jinsi da wani jinsi daban nasu, in aka yi cinikinsa, riban nasa tana shiga. Kamar kai cinikin naira da dala, bai halatta a yi jinkiri ba. In kai cinikin naira da naira, bai halatta a ƙaiƙari ba, domin riba al-fadl ta shiga. Idan kai cinikin dala da naira, kai jinkiri ka karɓi nairan mutum, za ka turo masa da dalarsa daga baya ko gobe ko an jima, in ba a yi hannu da hannu ba ribar nasa za ta shiga ciki kamar yadda take shiga a cikin canjin zinari da azurfa wanda suka ce riba ba ta shiga cikin su wannan yana daga cikin jumudi a cikin nafsi wanda babu dalili a kansa domin shari'a ta zo da bayar da hukuncin abu da abin da ya kamata shi in abubuwa guda biyu suka yi kama sai shari'a ta ba su hukunci daya saboda a ce babu zakka akan wannan yana daga cikin akwai zalunci ga talakawa akwai hana ma mutane fitar da haƙin Allah jalla wa ala wanda yake wadansu sun yi fatawa da wannan babu kuma dalili akan abin da suka faɗa illa mujarradin jumudi wanda jumudin kuma da bashi da dalili don ko ƴan zahiriya suma da suke zahiriya ba za su faɗa a bisa asalin su da irin wannan ba sai a wannan zamanin in aka tashi gano miƙidarin nisabin kuɗi da za a fitar masa da zakka da ni za a yi amfani da shi da zinari ko da azurfa domin nisabin yana shan bamban yanzu a bisa misali bari in ba ku misali akwai abin da yake fitar da kuɗin zinare da kuɗin azurfa a koyaushe yanzu a yau gram ɗaya na zinare daidai yake dala 34.53 shine gram ɗaya na zinare gram ɗaya na silva kuwa shine 0.455 to yanzu ku zo mu yi lissafin nisabi a bisa zinari da bisa azurfa 34.53 kai sau 85 nawa zai baka lokaci ya gani to a saka shi a karatun gaba muka tashi mu karasa wannan gaba nawa kenan na'am 7,790 7,790 ko na'am bari mu gani na kakkasa ni shakka a 85 kai sau 34.53 85 zai baka 2,935 a dala bari mu karasa wannan za ku san da kuke insha Allah ko dala 2,935 nawa ce dala yanzu za a mayar da ita naira 238 kun ga ya zamanto 6,698,541 wannan shine nisabi in ka ɗauki asali zinare 6,698,541 kusan dai 700,000 kenan ko to mu zo mu ɗauki azurfa idan da azurfa za mu ɗauka kun ga azurfa ɗaya .0455 a yi sau 595 ya kama dala 270 sau 238 nisabi ya kama 64,432 inda azurfa ne in kana da 64,432 sai ka ba da zakka 64 ba 600 ba 64 64,432 shine nisabi in na azurfa na zinariya 6,698 to da me za a dauki nisabi نعم waɗansu malamai suka ce a ɗauka da azurfa domin me domin wannan yafi rabo ga talakawa haka suka ce wai domin aka yi haka masu ba da zakka za su yi yawa ko ba za su yi yawa ba ba su yi yawa in masu zakka suka yi yawa ba yafi rabo ga talakawa ba yafi rabo ga talakawa waɗansu kuma suka ce a'a ai a wato zinare shine asali na ma'auni domin shine wanda a zamanin musulunci da aka tashi buga kudi shi aka buga lokacin Abdul Malik ibn Marwan bai buga dirham ba zinari ya buga to da ka shine asali na mi'idarun dukiya a wajen musulmi domin da musulmi suka tashi yin kudin su sai suka yi da zinari ba da azurfa ba dan haka da wannan za'a yi dan shi to kai haka amma su ba da zakka kadan ne suka ce a'a haka ne duk da masu ba da zakka kadan ne amma masu samun zakka kuma suna da yawa domin idan ka ce 60,000 ne duk mai hisabi ba za ka ba shi zakka ba ko ba haka ba yanzu ko wani 64 din ma ba ta ishe ba za ta kai masa komai wajen zakka yanda bukata take yanzu wanda yake da 64 za a ce mawadaci ne a inda rayuwa take a yanzu kuma ka hana masa cin zakka ka hana masa cin zakka dan mai nisabi a wajen mafiya yawan malamai mai nisabi ba a bashi zakka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace tuhab min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim da haka duk wanda ake karban zakka daga wajen sa gani ne ko ba gani ba mawadaci ne in kuma mawadaci ne zaka bashi zakka ba zaka bashi ba saboda haka masu cewar a dauki zakka daga azurfa yafi rabo ga talakawa magana su tayi yafi zalunci ga talakawa dan ka hana musu cin zakka yafi tawaye musu haƙi garan musu hana su ba da zakkar a halatta musu abin da yake za a iya ba su kusan mi'idarin wato ninkin ba ninkin na nisabin azurfa ɗin dan haka da yawa daga cikin malamai wanda yake daga cikin su a cikin malaman zamanin nan wato kowanne daga cikin kaulin yana da malamai da suka tafi zuwa gare shi su Sheikh Al-Uthaymeen sun tafi akan cewa mikin asalin zakka shine na azurfa kuma ita ce ma fatuwar hay'at kibar ulama al-lajna da'ima ta fatuwa ta Saudiya sun ce wanda yake mafi karanci domin shine aqallu waji domin idan aka ce su daga cikin abubuwan da suke kafa hujja cewa in kuma ka dauki mafi karanci muna da yaki kan cewa mun fitar da zakka akan abin da yake miƙidari ne sahihi amma muka dauki na sama abin da yake kasa da shi zai iya shiga zai iya zama bai shiga ba muna shakka a kansa to ka'ida kuwa al-yaqin la yuzalu bish-shak al-asl shine abin da ba ma shakka a kansa shine aqallu sadaq wato aqallu nisab na azurfa to amma kamar yadda wannan asali ne shi ma za mu ce zimma za ta kubuta shi ma kuma idan muka wajabta ma mutum zakka akan zinari mun tabbatar ba mu dora masa wani haƙƙi wanda Allah bai dora masa ba domin dukiyar mutum rarra ce sai abinda ya tabbata da yaqini a cikin shari'a bai halatta ka ci dukiyar ka wajabta masa abinda Allah bai wajabta masa ba saboda muna da yaqini akan abinda yake na can sama na ƙasa kuma muna shakka a kansa saboda sai mu wajabta masa a na can sama kada mu wajabta masa a na ƙasa to dan haka malaman nan suka yi sabani Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardawi ya rinjaye da azurfa saboda duk wannan itibarat din kwanaki malaman Zamfara Allah ya saka musu da alkhairi wanda ya daya daga cikin kyawawan alkhairin da hukumar Zamfara take yi akwai kwamiti ta malamai na shari'a sun zo akan wannan matsala suna ta rikici akan ta sun gayyace ni dan na je na yi musu bayani saboda ganin cewa harkar hada hada kudi da na shiga na aikin Central Bank sun dauka ina da wani ilimi na musamman akai ne bayan kuma wani ilimi ne na musamman take da shi ba saka gece indai je ne musu bayani to abin da ya kayatar da ni kasancewar wato masail irin waɗannan wanda suka damu al'umma ne yanzu suna bincike akan su wannan malam blog yana cikin committee malamai committee fatawa ta hukumar jihar Zamfara to wannan suna daga cikin masail waɗanda suke ne yanzu waɗanda har yanzu zaka ga akwai ja'inja akan su duk da yake mafi rinjaye abinda ni dai na karkata zuwa gare shi shine ya dauki nisabin nan da lissafin zinare kuma da shine committee hukumar shari'a ta jihar Kano take ambaton miqdarin zakka lissafin da suke bi kenan na zinare suke bi haka zalika committee lokaci na jama'at nasrul islam na Kaduna tun lokacin Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa ya hasa kabarin sa shi ma da wannan suke tafiya akai da zinare suke tafiya ba da azurfa ba والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين